Sashen Hausa na BBC ke magana akan mitoci 41 da 49. Masu saurare, assalamu alaikum, Rabi'atu Kabirin Kace ke fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa wata kota a Amurka ta ci kamfanin Meta tare sama da rabin biliyan na dala kan batun kare yara ƙanana. Wakilan gwamnati da na 'yan adawa a Venezuela sun kammala zama na farko na tattaunawa kan yadda za a miƙa mulki. A Najeriya, shugabannin al'ummar yankin nan na jihar Kwara da 'yan bindiga suka sace mutane sama da 170 sun bayyana halin da suka samu mutanen bayan an ceto su.
Mutum 40, wallahi an kwashe su ne, an kai su asibiti. Yaran da suka zama babu sun kai 25 sun mutu a hannunsu. Mun samu mutum 2 da suka haihu a can sun dawo da jariri guda 2. Akwai yaran maza ba su sake su ba, suna tare da su can.
To muna tafe da ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar kuwa mutanen da aka rusawa gidaje a kusa da filin jirgin saman Yamai sun fara nuna damuwa kan makomarsu.
Yara da karatunsu sun tabarbare. Za ku mallam kol uba bai san inda shike ba. Ya za ka shirya in shiga lakol? Wace makaranta za ka sa tun da kai kanka ma bakka da tabbata da ga inda za ni zama?
To shirin zai kai mu har Kamaru, muna kuma tafe da labarin wasanni, amma kafin nan sai na fara da karanto muku labaran duniya. Masu saurare, barkanmu da warhaka. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan sanda a Thailand sun ce wani dan bindiga ya buɗe wuta a wata makaranta a Bangkok. Gwamnatin Yemen, wadda duniya ta amince da ita, ta ce harin 'yan Houthi ya jikkata mutane sama da 10 a yankin Najran da ke kusa da kan iyakar kasar da Saudiya. A Najeriya, hukumar kula da shigi da fice ta kasar ta yi ƙarin bayani game da shirin ta na yi wa tsarin buga fasfo garan Bawul.
Buga fasfo da ake shi ne aka mai da shi santa guda a ƙasa ya koma gaba ɗaya, ya koma Abuja gaba ɗaya. So wannan abin an ƙaddamar da shi tun January 2025.
To shirin na dauke da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotanni, amma duk sai bayan na karanto muku labaran duniya. Sunana Rabi'atu Kabirin Ka.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma a shafinmu na internet bbchausa.com. Masu saurare, Aisha Aliyu Jafar ce ke muku sallama a cikin shirinmu na ƙarfe 3 daidai a gugun Najeriya da kuma Niger. Wato biyu daidai kenan a agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa ƙasashen Saudiya da Turkiya da kuma Pakistan sun ci mata yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa. 'Yan sandan Thailand sun ce wani ɗalibi ya kashe mutum 7 ciki har da malamansa da kuma kakanninsa. A Najeriya, jami'an tsaro sun daƙile hare-haren wasu 'yan bindiga ƙananan hukumomi biyu na jihar Sokoto, a yayin da al'ummar wasu ƙauyukan jihar ke ci gaba da tserewa.
Bayan ayyukan na 'yan bindiga ɗin da cin zarafin jama'a, wanda koyaushe suna iza mutane wurin gudun hijira, an je garinku, an kashe mutane, an ƙona mutane. Waɗansu suna yi cikin jamhuriyar Nijar, wasu suna yowa allake wajajen asabbarayyo.
A can jihar Kano da ke Najeriya, ana ci gaba da shagulgulan biki bayan auyar da zawarawa da 'yan mata fiye da 1,000.
Wallahi farin ciki ne ke, saboda na zama ango. Na ga sanar da addini mai kyau, kuma asali ma ya hizba ce, to shi ne ce, to wannan mata ta dace in aure ta.
Wallahi alhamdulillahi, na ji daɗi ƙwarai da gaske, sai dai fatan Allah saka ma gwamna.
To akwai duk waɗannan rahotannin da ma ƙarin wasu a cikin shirin, amma farko sai Muktari Adamu Bawa ya karanto mana labaran duniya.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Jama'a barkamu da wannan lokaci, Zaharuddin Umar Dutsen Kura sunana, ina kuma muku barka da safiya. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya, kungiyoyin fararen hula a jihar Gombe sun yi kira ga jagororin siyasa da su taka magoya bayan su birki domin daƙile duk wani abu da ka iya rura wutar rikicin siyasa. Sannan za ku ji mako guda kafin gudanar da zaben gwamnan jihar Oshun da ke kudu maso yammacin Najeriya, ana nuna damuwa kan yiwuwar samun sahihin zaɓe a jihar. Muna ɗauke da fashin baƙi kan yadda ake zargin gwamnatin Tinubu na ƙuntatawa gwamnatin jihar a daidai wannan lokaci. A tare ta Najeriya za a je da rundunar sojin Najeriya ta kudura aniyar bude wata cibiya da za ta samar da tsaro a jihohin arewa maso tsakiyar kasar domin tunkarar kalubalen tsaro a waɗannan jihohi. Akwai wasu rahotannin da za su biyo baya har ma da sauran hirarraki, to amma zan fara muku da labarai.
DW labarun duniya.
Donald Trump ya rataba hannu kan wani sabon umarnin takaita samun zama dan Amurka ta hanyar haihuwa. Dalibi rike da bindiga ya buɗe wuta kan mutane a wata makaranta ta ƙasar Thailand. Wani matashi dan Equatorial Guinea ya ce an yaudare shi zuwa taya Russia fada a yakin Ukraine.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu saurare barkamu da kasancewa tare a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A cikin abubuwan da muka yi muku tanadi za a ji cewa cece ku ce ya barke a Najeriya kan rahoton hukumar ICPC da ya wanke fadar shugaban ƙasa daga zargin karbar na goro wajen kafa hukumar bogi. Ƙungiyoyin fararen hula a jihar Gombe sun yi kira ga jagororin siyasa da su takawa magoya bayan su birki domin gujewa barkewar rikici. A Nijar kuwa ƙungiyoyin agaji na cikin gida na taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa al'umma bayan da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta kori na ƙasashen ƙetare. Duk waɗannan za a ji ƙarin bayani, amma yanzu ga Binta Aliyu Zurmi za ta fara da karanto labaran duniya.
DW labarun duniya.
Kasashen Turkiyya da Saudiya da Pakistan sun cimma yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa. Iran ta sanar da cimma yarjejeniyar Hormuz da ƙasar Oman. Uganda ta amince da tura dakarunta domin shiga cikin rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa a Gaza.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa tare a zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A cikin jerin abubuwan da muka yi muku tanadi za a ji cewa matasa a jihar Lagos mahaifar shugaba Tinubu sun fantsama kan titina domin nuna adawa da tsadar rayuwa. Za ku ji ra'ayin masanin tattalin arziki kan irin wannan zanga-zangar a Najeriya wanda ma shine zai kasance jigon labarinmu na yau. Ana ci gaba da cece ku ce a Najeriya da kan rahoton ICPC da ya wanke fadar shugaban ƙasa daga zargin karɓar na goro wajen kafa hukumar bogi. An fara cece ku ce a Jamhuriyar Benin kan zaɓar shugaban ƙasar Patrice Talon a matsayin shugaban majalisar dattawa. Duk wannan za a ji su, wato za a ji ƙarin bayani, amma yanzu ga Binta Aliyu Zurmi da za ta fara da karanto labaran duniya.
DW labarun duniya.
Italiya ta ce ba gudu ba ja da baya akan matakinta na takaita zirga-zirga da ƙasar Spain. An ɗaura 'yan TikTok uku akan kalaman ƙin jinin shugaban ƙasa a Senegal. Tanzania ta fara sabon bincike akan rikicin bayan zaben shekarar 2025.
Karfe 7 chichif agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 6 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
Abdullahi Isa.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa ga muhimman karan labaran duniya na wannan safiya. Rahotanni daga jihar Kwara a Najeriya kenan na tabbatar da cewa akalla mutane 163 ne daga cikin waɗanda 'yan ta'adda suka sako a garuruwan Woro da Nuku aka isar da su babban birni na wannan yanki kenan birnin Ilori. yayin da hukumar da ke kula da kasuwanci bai daya tsakanin kasashen Afirka wato AFCTFA ta kulla wata yarjejeniya na shekaru 20 da kamfanin tsaro da bayar da shawarwari na Birmingham dake Nigeria. Za mu je jamhuriyar Niger inda shugaban hukumar yaki da rashawa ya gana da shugaban kasar Abdurrahman Chani. Muna dauke labaran wasanni. Karfe 8 chip agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 7 agogon Chiyu da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
Abdullahi Isa.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan lokaci. A jihar Kwara da ke tsakiyar Najeriya yanzu haka kusan mutane 163 ne daga cikin waɗanda ƴan ta'adda suka yi awon gaba da su aka dawo da su garuruwan Woro da kuma Nuku. A kasar Mali hukumi na tsare da wasu canawa guda 10 da aka kama bayan samun su da buɗe masana'antar caca ba tare da samun izini ba. Hukumomin lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun kama tare da killace wani jirgin ruwa a tashar Maluku, dalili sai a biyo mu a cikin labaran.
Biyar daidai agogon Najeriya Nijar kamar Chadi hudu kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurari kan mita 16.
Azima Bashir Aminu.
Masu sauraro barkanmu da wannan yammaci ga kanin labaran. A Najeriya hukumar ICPC ta sake gano wasu ƙarin ma'aikatan bogi biyu cikin rahoton da ta mika wa shugaban ƙasa game da bincike kan ma'aikatar bogin farko da aka bankaɗo. Uganda ta amince da aikewa da dakarun soji zuwa Gaza bisa buƙatar hakan daga Isra'ila. Ƙasashen Saudiya da Pakistan da kuma Turkiya sun kula yarjejeniyar tsaro da taimakekeniyar juna a wani yanayi da rikicin gabas tsakiya ke ci gaba da sananta. To yanzu kuma ga cikakkun labaran.
Masu sauraro barkamu da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu. Za mu fara ne da kamuku labaro sannan shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu sai a gyara zama a sha labaran. Sunana Fa'iza Muhammad Mustafa da farko ga kanun su. Cinikayyar shige da fice ta kasar Sin ta ci gaba da karuwa a watanni 7 na farkon wannan shekara. Patrice Talon ya zama shugaba na farko na Majalisar Dattijai na kasar Benin. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da cibiyar bayar da horo kan fasahar zamani ta kasa.
Kuna tare ne da tashar CRI